waɗannan wasiyoyi da ta kuma malayin wani magana kan wasiyya ta wato ainihin 34 wacce ita ce wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su kiyayi ha'inci da zamba irin ta Yahudawa sannan su kiyayi neman taimako ba a wajen Allah ba. Malayin mana bayanin cewa Yahudawa mutane ne masu zamba, masu kiyana, mutane ne wanda ba su da amana kuma ba sa cika alkawari. Kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum, ba za ka taba alkawari da bai hude ya cika maka ba. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina, ya samu Madina tana kewaye da kabilu na Yahudawa, Banu Qaynuqa, Banu Nadir da su Yahudawan Khaybar. Amma duka waɗannan Yahudawa sai da suka ci amanar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka warware duk alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su, daga ƙarshe Allah ta'ala ya kaskantar da su, ya wato ainihin sabba wato ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga wannan yanki domin yanki ya zauna lafiya. Dan haka dai ba Yahudi din yanda yake ba zai canja ba. Yahudawa mutane ne makirai, mutane ne wato ainihin masu ha'inci, mutane ne waɗanda suke yawancinsu sai fa kaɗan daga cikinsu wato ainihin suke cika alkawari, amma yawancinsu ba sa cika alkawari, mutane ne masu warware alkawari. Shi yasa Yahudawa kaɗan ne aka samu sun musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamai suke cewa kuma da an samu Yahudawa 10 sun musulunta, to da dukkan Yahudawa za su sun musulunta. Kenan Yahudawa kaɗan ne suka musulunta. Shi yasa ko tafsiri kaje karanta tafsirin malamai, in za su kawo bayani game da mu'minan ahlul kitabi sai dai a ce Abdullahi bin Salam wa ashabu, sai su kawo maka Abdullahi bin Salam da abokanan shi, wato ɗan tsarari ne. Saboda Yahudawa sukan zo su ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, za mu tambaye ka tambayar da ba wanda ya san amsar ta sai Annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, idan na ba ku amsar za ku yi imani, sai su ce za mu ji da kunna kawai. Kuma idan sun jin za su ce mun yarda kai manzon Allah ne, amma ba za su yi imani ba sai su juya, ba za su tabbatar masa ba. Kuma Allah ta'ala yana faɗa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ahlul kitabi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamkar yanda suke sani ƴaƴansu, saboda sun karanta siffarsa a cikin littafansu. Kuma annabawansu sun musu wato shelar cewar idan Annabi ya zo bayan mu mai suna kaza, mai siffa kaza, wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, ku ba da gaskiya da shi. Amma kuma da suka riski Annabi sallallahu alaihi wasallam kafaru ne, sai suka kafirce da shi. Dan haka Yahudawa suke kuma ba za su canja ba, har yanzu su suke haifar da fitintunu da suke faruwa a cikin wato ainihin wannan duniya da muke rayuwa. Duk wani makirci da ake kullawa, to za ka samu a bayansa akwai me, akwai Yahudu. Allah ya tsare mu daga sharrinsu. Sannan mu kiyayi neman nasara a wajen wani Allah. A'a, wa man nasru illa min indillah, yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Nasara daga wajen Allah take shi kadai. Sannan in Allah ya taimake ku, duk duniya ba za su iya galaba akan ku ba. Amma yaushe Allah zai taimake mu? Shine idan muka taimaki addinin shi. Shine in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In kun taimaki addinin Allah, kun yi riko da addinin da gaske, kuna ba shi kariya, kun ji cewar ba ku da wata ni'ima wacce ta kai ta wannan addini, to da wannan kuka yi izza da shi, sai Allah ta'ala ya taimake ku akan maƙiyanku, sannan ya shiga wato ainihin al'amuranku. Amma in ba ku a taƙama, ba ku alfahari da addinin da Allah ya ba ku, to Allah ba zai taimake ku ba. Kamar da yadda kuke ga rayuwarmu, a aure ba mu alfahari mu na musulunci, a haihuwa ba ma alfahari mu yadda musulunci ya karantar, rayuwarmu ba ma alfaharin kai yadda musulunci ya karantar ka ce kai musulmi ne, daidai lokacin da wani da ba kai ba a kirjinsa ya sa wani tambari da yake nuna ga addininsa, amma kai kuma kana kunyar a wani waje ka bayyanar da me, ka bayyanar da addininka, to kaga lokacin da musulmai suka zama haka, to ba za su yi nasara ba. A sai ya zama me, kana da izza, za ka yi abu kaza ka ce eh haka musulunci ya koyar, za ka yi aure to ya musulunci ya ce ya aure haka za ka yi, in an ce kai ba kauye ne kaga kenan sai ka nuna musu a ba kauyanci bane yanda musulunci ya karanta shine wayewa an gane to haka ya kamata musulmi na kwarai ya zama amma shin haka muke a haka muke ba ku kalli bukukunan mu yanzu yana da bambanci da nasu Christopher da nasu Joseph da nasu ba bambanci za a yi biki mata da suna sa gele yanzu gele amma ba sa ne ba sa sawa an gane duk abin da ake a guraren bautar da waɗanda ba musulmai ba za ka samu a bukukunan mu muna yi kuma sai mu ce to mata nasrullah wai yaushe Allah zai taimake mu akan makiya akan abokan gaba ina sai kun canja sai kun yi riko da addinin ku sahabbai da suka yi riko da addini da gaske fi'a ne kadan amma sai Allah yake taimakon su kan min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi idnillah sau dawa wasu ayari kadan sun yi galaba akan ayari mai yawa da izinin Allah ba dan komai ba saboda imani da yake zuciyarsu saboda riko da addinin musulunci da suka yi Allah dai ya shiryar da mu shine addu'a kawai yau za mu tashi a wasiyya ta 35 wacce malai yace ita ce wasiyatu sallallahu alaihi wasallam an yabaru aba'ahum wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su yi biyayya ma iyayensu kalimatul aba in an ce iyaye tashmalul aba wal ummahat wato tana kunsan iyaye maza da iyaye mata to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiyya da mu yi biyayya ma iyayenmu maza da iyayenmu mata ni'ima ce babba ka riski iyayenka an gane ni'ima ce babba saboda kofofin aljanna ne guda biyu makullan su yake hannunka kaga dama ka shiga kaga dama ka yi ne kai watsi da su dan haka ni'ima babba Allah da zai wa bawa ko yake wa bawa da gaske akwai wato an yi riskan ɗayan iyayensa ko riskin su dukkan guda biyu da ransu dan haka wanda duk Allah ya masa wannan ni'ima din to ya gaggauta kyautatawa da kuma gode wannan ni'ima din ta hanyar ruwa iyayen biyayya domin wato an yi mutum ya rabauta da rabon duniya da lahira malai yake cewa al'aba'u fil islam kaga iyaye a cikin musulunci sha'nuhum azim sha'nuhu yana da girma wa haqquhum kabir haqqokinsu yana da girma fa huwa min a'zamil huquqi wato haqqinsu yana da girma fa huwa min a'zamil huquqi ba'da haqqillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girma haqqoki idan ka cire haqqin Allah da haqqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ka to ba haqqin da girma sai kai na iyayenka wa yadhharu zalika mimma yali yana wato bayyana daga abubuwa masu zuwa awwalan abu na farko amara Allah ta'ala ibadahu bil ihsani ila al aba'i ba'da al amri bi ibadati subhana Allah yayi umarni ga bayin su da su kyautata wa iyaye bayan yayi umarni da abauta mishi ma'ana a aya ce ko ayoyi ne Allah daga ya ce abauta mishi kada ai shirka da shi sai ya ce kuma a kyautata wa iyaye kenan haƙƙi da yake biyowa bayan haƙƙin Allah shine haƙƙi na me na iyaye Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ubangiji ka ya hukunta cewa kada ku bauta masa sace shi kadai iyaye kuma ku kyautata musu wa qala ta'ala wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana Allah madaukaki ya sake cewa ku bauta wa Allah kuma kada ku shirka da shi iyayenku guda biyu kuma wato ainihin kyautata musu saniyan abu na biyu wasallahu al abna'a fi kitabihi bi birril aba'i wal ihsani ilayhima Allah yayi wasiya ga iyaya cikin littafin shi da su kyautatawa wato ainihin su biyayya ma iyayensu ko su kyautata gare su qala ta'ala wa wassayna al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkuru li wa li walidayka ilayya al-masir Allah ta'ala ya wato ainihin wasiya ga wato mutum da ya kyautata wa iyayensa guda biyu wanda mahaifiyarsa ta dauke shi rauni kan rauni kuma shayar da shi wato ainihin cikin shekara biyu to da cewar Allah ya ce ka go wato ainihin ka gode mun kuma ka gode wa iyayenka guda biyu sannan kuma makoma zuwa gare ni take kenan kun ga Allah ta'ala ya wato ainihin umarce ka da ka gode wa iyayenka kuma ka kyautata musu saboda yanda mahaifiya ta yi goyon ciki rauni kan rauni ba ta so amma haka ta goya shi haihuwa ba daɗi haka ta haife shi
reno ba dadi haka ta rene shi, to sai Allah ta'ala ce wato ainihin a kyautata musu. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, sana Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yusikum bi ummahatikum, lalle Allah yana muku wasiya da iyayenku mata, ku kula da su. Thumma yusikum bi ummahatikum, sana yana muku wasiya da iyayenku mata. Thumma yusikum bi abaikum, sana yana muku wasiya da iyayenku maza. Thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab, sana yana muku wasiya da na kusa sannan na kusa. Kenan Allah ta'ala yana mana wasiya da iyayenmu mata, sannan ya sake mana wasiya da iyayenmu mata, sannan ya mana wasiya da iyayenmu maza, sannan ya mana wasiya da dangi na kusa sannan na kusa. Nawa ne yanzu daga cikin al'umma suke watsi da wannan wasiya? Nawa ne ya samu duniya ya manta da iyayensa? Nawa ne ya samu duniya ya manta da danginsa? Nawa ne yake jin kyashi da bakin ciki saboda kullun sai ya dafa abinci ya kawo gidansu, saboda maman sa ba ta iya dafa abinci yake jin wannan abin ya matsa shi? Nawa ne yake gadan kullun sai ya kai wa babansa abinci hakan ya takura shi? Nawa ne wanda yana da dukiya dan babansa yana kiran shi cewa yau ba mu da kaza a gidan nan a siyo a kawo mana, yake ji an matsa shi? A cikin mu ana samu? To wanda ni yake jin haka a ransa, to alama ne na shi shaqi ne, marashin adalci ne, mara rabo ne. Ba za ka samu uba yana jin takaicin yi wa ɗansa wani abu ba, ko uwa tana jin takaicin yi wa ɗanta wani abu ba. To amma me yasa ƴaƴa kuma in sun girma sai suna jin takaicin yi wa iyayensu? Wannan kuskure ne, kuma alama ne na mutum ba zai gama da duniya lafiya ba. Wanda duk yake tare da iyayensa yake ji sun matsa masa saboda Allah ya masa arziki, yake ji sun takura mishi da roƙo ko sun takura mishi da tambaya. A'a, anta wa maluka li abika, da kai da dukiyarka duk mallakin babanka ne, don haka babu abin da za ka yi wa iyaye wato ainihin ma na kyautatawa wanda za ka biya su, sai dai kawai ka kyautata musu riƙo da wato ainihin umarnin Allah da kuma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dai ka biya su hakikanin ɗawainiya da suka yi maka, ko ka sauke haƙƙi na abin da suka yi maka, wannan kan ba za ka iya ba. Malam ya ce wa hadha kulluhu yadullu ala 'izami sha'nil aba, kaga wannan dukka yana nuna girman sha'ani na iyaye. Salisan, abu na uku, birrul walidain min ahabbil a'mali ila Allah 'azza wa jalla ba'da ibadati, kaga yi wa iyaye biyayya yana daga cikin mafiya soyuwar ayyuka a wajen Allah bayan bautar shi. Wa huwa jihadu fi sabilillah, malai ce kai jihadi ne ma a tafarkin Allah fa, jihadi ne sosai. Bal huwa muqaddamun ala jihadi fi sabilillah, ba haka ba ana gabatar da shi ma akan jihadi a tafarkin Allah? Kana da iyayen da kai kake kula da su, da Allah ban daki ma sai da taimakon ka su je su da Allah zuwa asibiti akai-akai, duk kai kake kai kawo, to da za a tafi jihadi ko? Dokar ka je jihadi ka tsaya kai, wannan shi ma matsayi yake da jihadi. Ya qulu ibn mas'ud radiyallahu anhu, Allah da mas'ud Allah ya kara mishi da yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, wanna ayyuka ne mafi soyuwa a wajen Allah? Qala, sai annabi yace as-salatu ala waqtiha, yi sallah a lokaci. Daga cikin ayyuka mafi soyuwa a wajen Allah akwai daga an kira hayya ala sala, hayya ala fala, to ka zo ka gabatar da ita. Qultu, sai na ce thumma ay, sannan sai wanne? Qala, annabi sai ce thumma birrul walidayni, sannan me? Sai yi wa iyaye biyayya. Kenan kun ga bayan sallah abin da ke biyowa mafiya ayyuka soyuwa a wajen Allah shine yi wa iyaye biyayya. Qultu thumma ay, sannan na ce sai miya ma'aikin Allah? Kwale ya ce thumma al-jihadu fi sabilillah, sannan sai jihadi a tafarkin Allah. Kun ga a wannan hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da yi wa iyaye biyayya ma akan jihadi a tafarkin Allah. Wa yaqulu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda yake cewa ja'a رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم الله سكدا تو الله سكدا الخير من غوري جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد wato wani mutumi yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin sa game da jihadi fa qala sai Annabi yace ahayyun walidaka iyayenka biyu rayayyu ne wala na'am yace eh a raye suke qala Annabi yace fa fihi ma fajahid ka je ka yi jihadi a sha'anin su ma'ana ka je ka kyautata musu ka kula da su ka kula da su to wannan ma jihadi kake yi wa yaqulu Abdullah ibn Amr ابن العاص رضي الله عنهما صنع بلادا عمر بن العاص الله قال مش داك يشوا اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وان متن يا فسكنتو من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيچه ابايعك على الهجره والجهاد يچه زم مك مبايعه الهجره والجهاد ابدل الاجر من الله ان نعم اللاده وجه الله قال النبي سيچه فهل من والديك احد حي shin daga cikin iyayenka biyu akwai ɗaya da ke raye qala na'am bal kilahuma yace i dubbi ma da suna raye qala annabi yace fatabtaghil ajra min allah kuma kana sallada a wajen allah qala na'am yace qala annabi sai yace farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma ka koma ga iyayenka ka kyautata musu kenan kun ga duk abin da hadisan nan da malai ya kawo suke nuna mana shine kamar yadda na faɗa da a ce iyayenka suna da buƙatar ka domin kulawa da su la'alla wajen tsawainiyar rayuwarsu ko wajen kula da lafiyarsu ko abin da ya kama da haka sannan sai aka buga gangar jihadi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka tsaya ka kula da me da iyayenka domin jihadi fardhu kifaya ne idan wasu suka je sun ɗauke wasu amma yi wa iyaye biyayya fa farzu ayin ne wajibi ne kowa ya tsaya kyautata wa mi ta tattata wa iyayen shi amma yanzu ku kalla ana samu sai ku samu yanzu wata ta kawo miji iyayen sun ce ba za ta bi ba ba za ta aura ba la'alla saboda tarbiyyar yaron ko wani abu sai kawai yarinya ta danta shami abinda zai kashe ta saboda iyayenta sun ce mi ba haka ba a idan iyaye sun hango wani abu wanda shari'a ta lura da wannan abu din sai ta wato ainihin suka lura da wannan abu sai suka sanya cewar ba su so saboda waɗannan dalilai to sai a musu biyayya ba mu ce dai kashe kansa kwanan nan ma an kula bibiyar labarai a jihohin arewa nan ko akwai wacce ta kashe kanta da dai ta shafi a biya ta mutu an gane wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا الله تكنك كشا كاوننكو الله مي جن دانكو ني wanda dai aikata haka da ketara iyaka da zalunci da sannu za mu shigar da shi wuta sananan sansana yace wanda dai ya kashe kansa ran kansa da wani abu a duniya to za a azabtar da shi da wannan abun a lahira rabi'an abu na hudu birrul walidain sababun liridallahi azza wa jal yi wa iyaye biyayya ko sababi ne na yardar Allah kina idan bawa yana so Allah ya yarda da shi to ya je ya kyautata wa iyayen shi qala sallallahu alaihi wasallam ridar rabbi fi ridal walidaini yardar ubangiji tana daga cikin yardar iyaye wa sakhatu fi sakhatihima fushin sa yana daga cikin fushin iyaye wanda duk iyayensa suke fushi da shi ba za ka ga al'amura sa suna tafiya daidai ba wallahi wanda kuma kaga komai sai yana tafiya daidai ko to kai zai ka bincika akwai kyautata alaka tsakanin shi da iyayen shi amma duk wanda kaga abubuwan su sun dubulbulce ya duk abin da ya kama sai ya rasa makama ko to ka je ka bincika sai ka samu yana da mangara da iyaye
da kuma suka sallama duk Allah ya kawo musu mafita. da haka sau da yawa iyayenka in sun ce yi gaba kana so ka yi yamma ya hakuri ka yi mi sai ka samu alkhairi babanka ya ce ka karanta kos kaza kai ka ce mi kos kaza za ka karanta ka ce wallahi ba zan yi ba ka ga wannan ina a istain billah nemi taimakon Allah shiga an gane in kuma za ka ito ya zamo da kyautatawa ba da faɗa ba amma ka nemi taimakon Allah ka shiga sai ka ga alkhairi da albarka a ciki amma yanzu haka muke wallahi wani jami'a an baba ya ce ciki wannan zai ce wacce zai cika kuma ba zai wacce baban ya ce ba da haka daga zai je ya daidaice ne a can kawai ya zama mara albarka banda mun mata da shaye-shaye ba abin da zai yi a haka zai kare rayuwarsa la'alla a kore shi a makarantar ma saboda duk farko ya rasa albarka wallahi bayan da za ka yi albarka sai ka bi iyaye amma duk wanda ba ya bi iyaye ko ba zai taɓa ganin daidai ba a wannan rayuwa lokaci ya ja وما ذكر الله لنا ذلك وما ذكر الله لنا ذلك الا لما تعلمت به الله بي انبتا من وانا بفاتي سيدا مكوي بيايا ما اياي ولنتعلم كيف نتعامل مع ابائنا كما مكوي يند زامي معامله دمي دا اياي مو اكن ابين دا كولا با مو سو ان غاني كو شي يسا دا سوكا زونا لافيا uba sai da dai aure mai kyau amma uba saboda nuna isa yakan cewa yarsa na bayan kyau an daura auren ki ma wallahi watan yayi wajen ta da ce ami an daura ma auren an daura ita kuma ita da uwarta ba za su iya cewa mi uban ba magana ta mi ta dare sai kaga ana bi aya masu albarka amma yanzu fa ta ja iyaye sun ja ita ma ta mi dan ƙarshe iyaye sun ga ita ta tsinta da kurujiya ta ja yayiwa sai su sai sake mata da Allah sai sake mata ya buke gani a cikin farko an yi saki ciki na biyu an sake saki ciki na uku ana kinkata tsakanin kotu da wurin yan sanda da kaza ka za ka yi me yasa babu albarkar iyaye a ciki ɗayan kuma an haifu ka sake da ɗayan da za a yi salisa abu na uku birrul abna lil abai ba'da mautihima yi wa iyaye biyayya bayan mutuwarsu a takaice za mu kawo ijtihadu na farko yana daga cikin mala yace min bil abna'i lil abai ba'da mauti mala daga cikin yiwa iyaye biyayya bayan mutuwarsu ijtihadu waladi fi ta'ati llahi wa ibadati shine ba da ya yawai ta biyayya ma Allah duk abin da kake yi da iyayen ka suna da kamashi to kenan sai ka dage da ayyukan alkhairi saboda iyayen ka suna samun kamashi wanda yake da yawa sannan sai ma da yake cewa wa min bihima ba'da al-maut addu'a wa istighfar lahumma yi musu addu'a saboda nan sai sun ya ce idan mutum ya mutu ayyuka suna yake masa sai daga abubuwa guda na uku daga ciki da na gari da yake wa iyayensa addu'a shi yasa da iyaye suka rasu kan ka daga hannun ka sauke ba tare da ka sa su ali addu'a ma da yace abu na gaba shine wa min bihima ba'da mauti na ikramu sadiqihima wa sadiq ikhwanihima wato darajanta abokan da kuma sada zumuntar ƴan uwansu iyayen ka suna da abokai aminai wanda da Allah iyayen ka suke taimakon su to ranar da ba iyayen ka ci gaba da ƙawaye su Allah ya baka hali sannan suna da ƴan uwa da suke sada zumuntar su bayan su sada wannan zumuntar sannan na daga cikin yi musu biyayya bayan sun mutu at-tasadduq anhum yi musu sadaqa an ga kai wata sadaqa mai gudana kai wa iyayen ka wallahi na zauna da laraba za ku ga da wuya baban shi mutu bai tuna baban sa rijiya da wuya maman sa ta mutu bai tuna maman sa rijiya ba to su rijiyoyin ma wanda wani sa'in ma Afirka suke kawo rijiyar su mu sai ka samu rijiya ko ta hannu ta 200,000 wani ba zai taɓa iya tuna maman shi ba kuma yana da miliyan 100,000 wani ba zai iya gina masallaci wa maman shi wata ba to dukkan waɗannan abubuwan an tafi an bani kai saboda mutum ya mutu aka asasa irin waɗannan abubuwan yana samun ladan ah mala yake cewa daga cikin yi musu kuma biyayya ba mutum su akwai biya musu bashi gane wa ana bin iya haka bashi to kai kokari ka bi ya ku zauna da alƙalai ku biyar da ake rikici ku baya muku ya bar kuɗi kuma ana bin sa bashi ƴaƴa su doge cewa za a biya ni ba a biya nan bashi ba ga waɗannan duk tsinan nuni wallahi ba su da albarka to annabi ya ce mutum ba zai shiga aljanna ba amma ana bin sa bashi su kuma sun tsare baban su ba zai tabe ina ba haka annabi ya ce nafsul mu'min mu'allaqu bi dini haqa'iq wahid ran mu'mini da bashi ake hada ta daure ba zai shiga aljanna ba sai an biya mishi a kudin da ya gumi ya samu ana bin sa bashi sun ce ba za su yi ba za su yi ta biya masa kuma wani da alƙalai ku gani ana wannan rikicin shi ba za a biya ba ba su yarda ba koyi wasiya su ki yarda yanzu a ba ma ruwanka da wasiya kawai da kudin ka yana nan gabatar da abubuwan ka tun da ranka kana son gina masallaci ba wani wasiya kawai ka je ka gina kuma kan su sani dan wallahi su sani sai zama na za ka yi kana ka samu ir goma ta rage maka a goma nan za ka kare to dukiyar su ka sa a gaba kana kashe haka suke cewa ala koyi ka wakati muli an gozi ko kuyi wa kawuna an gani kar sai ka zo mutuwa ka ce sudu si ka ba dinka ina gabatar wa kanka an gani da aka dai biya wa iyaye bashi yana da gaske ne yi musu wato ainihin biyayya bani ya kawo hadisi da suke nuna wanda da yake wa iyayensa biyayya Allah ta'ala yana amsa addu'ar shi ya kawo kisa na wai alqalb an gani da nan sai sallam yace da zai rantsi da Allah akan abu sai Allah yanzu ya rantsi wa ruwa yace wallahi sai ni ruwa to kare ya kafara Allah sai yayi kuma bai samu wannan matsayi ba sai dai yana yi wa iyaye mahaifiyar sa biyayya kai ma haka ya zama wannan wali wallahi in kana yi wa mahaifiyar sa biyayya to kana da mahaifa in dai ka fita ka je kai aiki ranar ka ci kasuwa daidai to ba ka shigo ba sai daga shashiyar kaza da lemo mai sanyi ka kawo musu gani su ci suna albarka su ba sa bacci da yawa da daddare tashi suke zidami su ta sallah mu ne samari masu kuruciya in ka kwanta daga ƙarfe goma ta in ka kwanta a zuba ma da kin zaka yi da wuya ka ga da cijiya kwanta daga isha ya je har ƙarfe hudu bebe yana wuya kuma sun tashi sallah suke da carbin su istighfari suke yi tasbihi suke yi hailala suke yi an gani a wannan sa'a din sa'ad da Allah yake cewa man yad'uni fa astajiba la man yastaghfiru fa aghfir la sai tuna a wannan daren wallahi ka kawo masa gashashiyar kaza ko ka kawo masa wani abu da yake sha'awa sai ce Allah ka sawa ƴaƴan dana albarka Allah ka yi dana albarka Allah ka kara kasuwar sa albarka da safe sai ka ji ka tashi da karfin jiki kuma kana fita al'amuran ka tun tafi daidai amma sai ka ji kaiwa mahaifa sai ka kawo wata wacce kana shigowa ka yi sallama ba ta amsa ba ka shigo ba ta kula ka ba kuma ka ba ta ba ta gode ba kuma haka ne yake faruwa kowan mai hasali haka ne yake faruwa amma ba ni rayar da kawo mahaifanka kai sallama ba su kula ka ba da kai ba su gode maka ba kuma ba su maka addu'a amma cikin gidanka ba in wata ranka shiga ba a titi ba ba za ka titi ba ko ba ka same su a titi ba Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe saboda lokacin insha Allah sai mu tsaya wannan dai wasiya za mu karɓeta a haka zama nan gaba sai mu tashi a wasiya ta gaba Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa iyayenmu waɗanda suke da rai waɗanda suka rasu Ubangiji ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala kara wa iyayenmu lafiya da nisan kwana mai albarka Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon musu biyayya rashin ruwa da ake fama da shi muna ta wasu da wannan majalisi Allah ta'ala ya tausaya mana ya tausaya wa dabbobin ya tausaya wa shukan Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa ba da halinku ba wani ta'ala mun kuma Allah ta'ala ka shayar da mu Allah ka ba mu damuna mai albarka wani ta'ala ka tsare mu daga fari Allah ta'ala ka kare yankin mu daga fari Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ka ci kanmu Allah akwai shukoki Allah akwai dabbobi Allah akwai masu rauni Allah ta'ala ka tausaya mana ka shayar da mu Allah ta'ala ka shayar da mu da muna da albarka Allah ta'ala ka tsara wa iyaye mu lafiya da nisan kwana da albarka اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغثنا يا قيام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يحيى قلبي برحمتك الصغير اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم فرج همنا وهم المظلومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض دينا عنا وعن المدينين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغثنا يا حي يا قيوم اللهم اغثنا يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا يا ربنا يا الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.